Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wasu jiragen ruwa guda uku dauke da dubban ton na masara sun bar tashoshin jiragen ruwa na Ukraine a jiya Juma'a a wani bangare na yarjejeniyar hatsi tsakanin Kyiv da Moscow, yayin da kasashen biyu ke zargin juna da lalata wata babbar tashar makamashin nukuliya ta Ukraine. Kamfanin samar da makamashin nukuliya na kasar Ukraine Energotam ya bayyana cewa harin da rajin ta kai ya taba tashar samar da wutar lantarki ta Zaporizhia, cibiyar makamashin nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. Energotam ya faɗa a wata sanarwa cewa an samu hare-hare guda uku a wurin da tashar take a kusa da ɗaya daga cikin gishigan wutar lantarki da makamashin nukuliyan ke da shi. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin Ukraine ne ke da alhakin lalata tashar nukuliyar. A hali da ake ji kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci gwamnatin Cambodia ta buɗe sansanin sojan ruwanta da take sabunta shi da tallafi daga ƙasar China. Yana mai cewa amfani da wurin zai zama barazana ga kudu maso gabashin Asiya idan aka yi amfani da shi wajen kare ƙasar China. Blinken da ya isa birnin Phnom Penh domin halartar kungiyar ƙasashen yankin ta ASEAN da Cambodia ta shirya a wannan shekara, ya kira da a kwantar da hankali game da yadda kasar China ta mayar da martanin gaggawa akan ruwan da ke kewaye da Taiwan, dangane da ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a wannan mako zuwa tsibirin mai cin gashin kansa. Blinken ya kuma ce ya kamata kasashe mambobin ASEAN su yitar da gwamnatin soja da ta kwaci mulki a kasar Myanmar a watan Fabrairu shekarar 2021 ta hanyar neman ƙara matsawa gwamnatin lamba a fannin tattalin arziki da siyasa. Ya ce ya kamata a tattauna da dukkan wakilan al'ummar Myanmar, ciki har da gwamnatin haɗin kan ƙasa. Dubun-dubatan jama'a ne suka halarci sallar Juma'a a yankin da ake kira Green Zone na birnin Bagadaza a wata dambarwar dunar iko da jagoran 'yan Shi'a da Iraki Muqtada al-Sadr yake ciki, bayan abokan adawarsa bisa shari'i suka ba da goyon baya ga kiran da yake yi na gudanar da zaɓen wuri. Al-Sadr, wanda ya daɗe yana taka rawa a fannin siyasa da addini a ƙasar mai arzikin mai da yaƙi ya daidaita, ya kwashi tsawon watanni yana fama da rikicin siyasa tare da abokan adawarsa 'yan Shi'a masu samun goyon bayan Iran. Masu ibadan sun yi cincirindo a wani katafarin fili da ke cikin yankin Green Zone, wanda ke da gidan-gidan gwamnati da na diplomasiya, ciki har da majalisar dokokin ƙasar da mabiyansa suka fara mamayewa tun a ranar 30 ga watan Yuli. Na'am, na'am, ga sauye-sauye, magoya bayan Sadar suna faɗa yayin ibadar, kana suka ce ba sa goyon bayan cin hanci da rashawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gagarumar fashewa a kusa da wani taron addini na mabiya mazhabar Shi'a a birnin Kabul na ƙasar Afghanistan ya kashe fararen hula aƙalla 8 tare da jikata wasu 18. Reshen kungiyar ta'addanci ta yankin da take kiran kanta IS ita ce ta ɗauki alhakin kai harin na jiya Juma'a. Shaidun gani da ido sun ce 'yan tsiraru da suka hada da mata da ƙananan yara sun shagala da gudanar da bukukuwan makoki na shekara-shekara a wata anguwar da 'yan Shi'a suke da rinjaye a yammacin babban birnin ƙasar Afghanistan lokacin da fashewar ta auku. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a shafinsa na Twitter. Yana mai cewa an dasa bam ɗin ne a cikin wata motar da ake turawa, kuma dukkan waɗanda abin ya rutsa da su fararen hula ne marasa laifi. A ƙarshe, wata babbar jami'ar Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa yankin kudu da Saharan Afirka shine yankin da ya fi fama da matsalan ƙarancin abinci a duniya sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Farashin abinci a duniya ya haura da kashi 23% fiye da shekarar da ta gabata, amma lamarin ya fi kamari a kudu da Saharan Afirka, inda abinci ke laƙume kashi 40% na kasafin gida. Inji jakadiya Linda Thomas Greenfield a jami'ar Ghana da ke birnin Accra.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu duba yadda ƴan ta'adda ke takwarara zuwa jihar Nasarawa a lamarin da ya tada hankalin gwamnatin jihar. To madalla, gwamnan jihar Nasarawa injiniya Aisule ya bara inda ya koka cewa ƴan ta'adda na tuttuɗowa zuwa jihar Tasa. Al'amarin ma kenan da yasa ya kira taron tsaro inda masu ruwa da tsaki a jihar suka gana domin duba yadda za a shawo bakin zaran. Akan haka na tuntuɓi mai magana da yawun gwamnan Alhaji Ibrahim Adra ya mana ƙarin bayani dangane da shi wannan taro.
Kamar yadda ka sani, wannan jawabi na mai girma gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya gabatar ne a gabanin taro na majalisar tsaro ta jihar Nasarawa wanda ya gudana a makon da ta gabata. Inda yake cewa kamar yadda kai ma ka sani, wannan abu da ya faru a gidan gyaran hali na Kuje da kuma ƴan bindiga da ake korowa daga jihar Katsina, jihar Zamfara, Niger, Kebbi da kuma Kaduna, yake bayyana cewa lalle an samu jawabai irin na tsaro da ke nuna cewa waɗannan ƴan bindiga suna shigowa wasu sassa na jihar Nasarawa. Takamaimai ya bada misalin wani guri da ake kira Rugan Juli da kuma Rugan Madaki da ke karamar hukumar Karu, sai kuma wasu sassa na karamar hukumar Wamba da na Toto. Yace an samu waɗannan rahotanni na waɗannan mutane, wato an hange su a waɗannan wurare. Hakan ma shine makasudin wannan taro na gaggawa da ya kira, domin kama yadda yake ɗaukan kowane matsala na tsaro ko rashin sa a kowane lokaci, yakan so ne a tashi a yi abin da ya dace a yi tun kafin aukuwar wani lamari. To shine ya jawo hankalin mambobi, inda suka ƙara tattaunawa da zumman samu sabbin hanyoyi ko kuma dabaru na tabbatar da cewa a kulliyomin an ci gaba da samun zaman lafiya a jihar Nasarawa, domin kokarin gwamnati a kowace wato a kowane lokaci shine na tabbatar da cewa dukiyoyi da kuma rayukan al'umma an kasance gwamnati ta yi kokarin kare su ya gwargwado. A takaice abin da ya faru ke
duba kuma da yadda ƴan ta'adda suka mamaye yankunan da ke kan iyaka da babban birnin tarayya Abuja daga dukkanin jihohin da ke makwabtaka da ita. Ministan Abuja ya kira wani taro irin na tsaro don duba irin matakan da ya kamata a dauka. A dai wannan taro an cimma farfado da aikin tsaro na haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da ke nan Abuja da kuma waɗanda ke sauran jihohi guda bakwai da ke kan iyaka da Abuja. Al'amarin kuma da ke jan hankalin ƙwararru irin su Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultants.
A dukkan wannan yankuna inda shi gwamna ya ambata da kuma garuruwan da ke kewaye da Abuja, irin ta'addanci da laifuka wanda suka saba ma dokar ƙasa, wayanda aka san cewa ƴan bindigan nan wanda ke da alaka da ko ta'addanci ko sace-sacen jama'a don karɓar kuɗin fansa, yana faruwa. In ka diba duk ɓangaren Nasarawa inda shi gwamnan ya ambata, duk su karu da gasanin garuruwan da ke nan kewaye da Abuja ta gefen ɓangaren Nasarawa, haka ɓangaren Niger, haka ɓangaren Kaduna, haka ɓangaren Kogi. So a takaice dai, alamu da ababen da ke faruwa a ƙasa ya nuna mana cewa lalle akwai waɗannan ƴan bindiga a ƙasa, kuma suna nan suna ta'assar da aka san su da shi. Abu na biyu shi ne taron da shi minista ya yi Abuja. To mu shawaran da za mu ba ma waɗannan shugabanni da su shi kanshi minista da kuma gwamnonin da ke kewaye da birnin tarayya, lokacin siyasa gaskiya ya wuce, lokaci ne yanzu na shugabanci. A zauna a yi taro a hitar da sanarwa, gaskiya ba shi bane mafita. shi waɗannan ƴan bindigan ai suna sauraron radio kuma suna kallon talabijin a wani bangaren ma suna da waɗanda ke fallasa musu bayanai na siri daga cikin wurin wuraren nan a takaice dai a tsaya a yi aiki a dauki matakin da zai kai gare su ya kuma nuna musu cewa fa iko ne gwamnati take da karfi take da iko ba zai yi ba as wai suna nan suna cikin dazuzzuka suna abin da suka ga dama sannan ita gwamnati ta ce wai tana taro tana meeting in daga taron kuma ta hitar da sanarwar abin da za ta yi to jira za su yi har a zo a same su ko yaya abin tambaya kenan a takaice dai kamar yadda nake wayannan shugabanni namu su aje siyasa a gefe su yi aiki abin da ya kamata umurni kai tsaye a baima wayannan bangarori na tsaro cewa ku je ku karasa wannan abu a bayar da lokaci kuma wanda ya kasu cika umurnin da aka bashi a cire shi duk wani abu baya ga wannan gaskiya kame-kame ne da shi ministan da gwamnonin ai membobin APC ne kuma APC ta take shugabanci a takaice dai babu wani dalili da za tsaya wannan yanayin da halin da muke ciki a zo ana siyasa a radio ko a talabijin a je a yi aiki an kasa su gani
dangane da kwararren ƴan bindiga kuma ya zo a jihar Nasarawan masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce dama can sun yi tsammanin haka to abin tambaya a nan menene hadarin wannan ga Abuja da masu ranjoyin da ke makwabtaka da ita
wannan wani abu ne wanda yake babban kalubale kuma wani abu ne wanda yake ba sabo ba a shekarun 2016 da 17 da ma 2014 ko da kwanan nan nayi magana sosai akan abin da ya shafi iyakokin wato jihar Nasarawa ta bangaren abin da ya shafi Karshi yankin Orozo da kuma yankin wato abin da ya shafi yankin Abaji ta inda ta yi iyaka da karamar hukumar Nasarawa Toto kuma duba da cewa wannan jiha ce wacce take to kula da harkokin noma da kuma guraren kiwo ingantattu dole ne dama za a yi tsammanin haka zai faru to abin da zai iya faruwa wato na tasiri da kuma illa da matsalar da za a samu shine za a samu ƙara kwararar makamai a kusa da yankunan birnin tarayya Abuja da kuma wato ƴan ta'adda masu aikata laifuka da ƴan fashin daji da masu fashin mutane da kuɗin fansa waɗanda ba a san su ba ba a da kididdiga su sannan kuma hukumomin tsaro su tashi tsaye din da yake babbar matsalar da ake fuskanta shine babu wadatattun jami'an tsaro waɗanda za su iya tinkarar wannan matsala da ake fuskanta
ko taron tsaro da minista Abuja ya kira kokarin ganin an fara wani sintirin haɗin gwiwa tsakanin Abuja da jihohi bakwai da ke makwabtaka da ita ka iya haifar da ɗaman ido har ila yau ga Dr. Yahuza Ahmad Getso
wato inda a ce gwamnatin da ta san ciwon kanta ne kuma gwamnatin da take yi da gaske ne kuma wannan matsalar ta dane su ai shekaru nawa aka dauka ana kashe mutane a jihar Niger shekaru nawa aka dauka ana kashe mutane a jihar Kaduna shekaru nawa aka dauka ana yi wa mutane kisan mummuke a yankin Gwagwalada shekaru nawa aka dauka ana yi wa mutane kisan mummuke da satar mutane dan kudin fansa a yankin Abaji shekaru nawa aka dauka ana yi wa mutane kisan mummuke a yankin da ya shafi Karshi shekaru nawa aka dauka ana yin abubuwa na tsoro na razana da rashin kwanciyar hankali a yankin da ya shafi wato yankin su Orozo da wasu yankuna da ya shafi yankin Abaji da Kuje da sauran makamantansu saboda haka wannan taro ba za mu iya wato yanke kauna kai tsaye mu ce wato ba zai iya zama an yi shi ba koko mu ce kada a yi a'a watakila garin yin a samu wasu masu hankali wanda suka san ciwon kansu wanda za su dora al'umma da gwamnati da hukumomi akan abin da ya kamata amma a zahirin gaskiya wato yan Najeriya yanzu wani gwamna zaka dauka a ciki gwamnan Kaduna zaka dauka koko gwamnan Niger koko gwamnan Nasarawa koko gwamnan Kogi dukkanin waɗannan gwamnonin babu irin waɗanda abubuwa na matsalar tsaro bai faru a yankunan su ba kuma suka yi buris basu mai da hankali sun yi abin da ya kamata ba sakamakon haka ake samun matsaloli suna ta ƙara hauhawa da fadada da yaukana da yalwata da wanzuwa da kuma samun guri da samun tagomashi a waɗannan gurare waɗanda ake da su ne yau da gobe na wanda yake ƙara jefa talakawan ƙasa cikin barazana da tsoro da yanayi wanda yake na rashin kwanciyar hankali da rashin samun nutsuwa saboda haka gwamnonin jihar Niger da wato Kaduna da Nasarawa da Kogi da sauransu duk ba wani abu ne yake damun matsalolin da suka hana ruwa gudu wajen kaiwa ga gaci dangane da matsalar tsaro ba wani abu ne illa kawai muna da gwamnati ne wacce bata san ciwon kanta ba wacce bata damu ta maida hankali akan halin da al'umma suke ciki ba kuma wato da karancin jami'an tsaro da karancin kayan aiki da kuma ƙara yalwatuwa da wato matsala ta abubuwan da ya shafi cin hanci da karbar rashawa wanda ya hana ruwa gudu ya hana wato hukumomin tsaro da jami'an tsaron su aiki da kuma wato karancin kayan aiki na zamani waɗanda za su iya tinkarar su kansu waɗanda suke yi wa ƙasar barazana da kuma al'ummar barazana amma muna da tabbas kuma muna ƙara ƙarfafa gwiwar tsararren jami'an tsaro da ake da su na farko muna yi musu godiya akan kwazo da kokarin da suke yi na biyu kuma muna ƙara ƙarfafa musu gwiwa akan cewa kada su yi ƙasa a gwiwa wannan matsala ta tsaro da ake fama da ita za a iya samun kaiwa ga gaci za a iya kaiwa ƙarshenta kuma za a iya samun nasara amma sai idan gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ta dawo ta nuna daga sai take ta dawo kan layi ta baro daga layin da ta sauka da shi kuma ta rungumi abubuwa da shawarwari waɗanda masu hankali masana tsaro da sauran masana da sauran masu dabaru da hikima suke bawa gwamnati muna sa ran cewa da yadda Allah za a kai gaci za a samu maslaha za a samu mafita kuma za a samu nasara kuma wato wani abu ne wanda yake mai sauki matuƙa amma fa sai an dawo layi domin an bar layin kuma sai an dauki ma'aikata wadatattu sai an samu musu kayan aiki sai kuma an canza yanayin da su kansu ma'aikatan suke rayuwa da su da iyalansu da kuma wato ƴaƴansu ta bangaren lafiyar ƴaƴansu dakunan kwanan su in ka duba yanzu a nan birnin tarayya Abuja in ka dauki barukokin hukumomin tsaro da ake da su tun daga kan na immigration da na ƴan sanda da na custom da na sojan ruwa da na sojan ƙasa da na sojan sama da kuma wato na ita kanta hukumar tsaro ta kafarin kayan da ake cewa DSS za ka cewa suna cikin wani irin yanayi na rashin nutsuwa na cinkoso da sauran makamantan su ba su ba a kula da bangaren lafiyar iyalansu ilimin ƴaƴansu da sauran makamantan su saboda in an yi wannan muna da tabbas cewa za a iya kaiwa ga gaci kuma za a iya samun nasara kuma za a iya magance matsalar tsaro wacce take shi ba ma wai a taron G7 kawai ba a taron kasa gaba ɗaya in ma za a kira in ba a yi waɗannan abubuwan ba babu yanda za a yi a fidda ayi daga rogo
to sai dai kuma kwamishinan ƴan sandan birnin Abuja CP Babaji Sunday ya ce jami'an tsaro a wannan birni fa na iya bakin kokarin su domin ganin an tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali inda ya nemi haɗin kan sauran jama'a da su taimakawa ƴan sanda domin samun tsaro mai inganci
duk matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro jama'a su zama takatsantsan game da harkan tsaro sannan kuma idan suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba ko ba su amince ba su gaya wa jami'an tsaro na mafi kusa da su
masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu sai mu ce muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari wanda sashen Hausa da muryar Amurka tare da gidajen radio ka da ke kawance da shi ke gabatar muku a kowane mako a wannan makon gidan radio Niyya FM birnin Kwanne ne wanda ya kai ziyara a garin Cerasa Mangu dake cikin da'irar birnin Kwanne a cikin jihar Tawa Jamhuriyar Nijar muka leka domin samu muku tarihin garin wanda ni Haruna Mamman Bago ne ke tafi da hakimin wannan garin na Cerasa Mangu kuma na suma da tambayar shi sunan shi kamin shi muna bayanin tarihin wannan garin
ni ne Alhaji Abdulkaka Ubandawakin Cerasa Mangu
ranka dade shin wannan gari na Cerasa Mangu yau yalla wata kila a ce ana ai akwatamta in ma ba a da kisashi tabbatacce yalla ya kai kamar shekara na da jarkawa misali
wannan garin namu na Cerasa sai mu ce a halin yanzu dake wanga lokacin sai mu ce tun lokacin ana yaƙi dai ne garin
yaƙi na dauri
a lokacin garin aka kawo shi
to ya ne an kai an kawo garin
to a lokacin da an kai an kawo garin a lokacin akwai wani mahalbi ana ce mishi Dogo shine da yazo akwai wata tsakuwa nan a tarihi nan a cikin garin yamma gari da nan bakin gidaje nan yamma gari anan ya aje sansanin shi yana halibi a wannan lokacin mu abin da aka ga muna aka ce a wannan lokacin ne aka kawo garin amma garin ba ana ya tsaya ba yayi zama wuri kamar kashi ko uku ne
wuri
to ga na uku ne kuma aka samu garin ya tsaru anan
wuraren da garin yayi zama nesa ne ko kuma ana ya kimanta su a ce wuri kaza na
to babu nisa tunda nan akwai nan wannan wurin da ake ce mada a hagar shi a wannan lokacin an ce mana garin yayi zama nan bayan nan kuma nan sai a ce wanga wurin da ka gani da ka kace riran anan kuma wannan riran da adda tarihi ba irin shi nan dai anan cikin Niger ni dai ga nan sani in ba nan wurin ba to nan ma garin yayi zama nan wannan wurin tunda kusan du ne wanda kuma ga wani rere a karkashin gare shi
sai kuma nan inda shike yanzu
yanzu nan ne Allah kawo garin gashi sannu har garin ya bunkasa
nan inda garin shike yanzu yalla ana iya sa mai yalla shekara nawa misali
to anan yanzu alal misali sai mu ce mu a sanin uwayen mu sai a ce garin yanzu ya kai shekara ko a ce ya kai shekara 400 da kawashi
to me yasa ake ce mai cera samangu
to sunan da aka ce mishi cera samangu shine ya duku tarihi daga sunan kamar a ce aljanni shine yake ce mai cera samangu inda ita mangon mace ce shi wannan wanda na ga maka dogon a wannan makwabtan namu anan ne ya samu aka gama shi da ita da shi bai da dangantaka da su waɗanga din amma saboda hitila ta yi nisa sai suka samu suka aura mana wannan matar
kamar akwai rashin zaman lafiya tsakanin su amma saboda a zamna lafiya sai an kai mai mata
lalle akwai rashin zaman lafiya tunda mu da abinda mun ka sani duka nan wanga garin makwabtan mu sun yi iko har bisa malbaza duka iko su ne amma mu a tarihi ba su taba ikon ba
wannan abin
ya gagare su nan ta baye su su mai da ta karkashin su shi mun ka sani
to yanzu kamar yalla an kai yin hakimi nawa misali a kisashi nan cikin wannan gari
yanzu alal misali yanzu an kai kamar hakimi ina ji suna kai 9 zuwa ko 10 shawana tunda ni ban yi lissafin su ba amma dai suna kai tsakanin 9 zuwa 10 shawana
kai kanka yanzu ka kai shekara nawa bisa karaka
yanzu abin da gare ni ina da shekara 10 da wata 6 ba kwana 2
to garin da cera samangu yalla wata kila shina da wani abu wanda za a ce wata martaba gare wadda ko ina nan an zaga yalla cikin wannan kasa ko cikin duniya wannan abin in ba nan cera samangu ba da duniya ba ya samu ne shina da wannan martaba
abin da muka ji a tarihi abin da aka wadi lalle akwai martaba tunda ni an martaba lokacin da ake yaki wannan dushen da wannan dushen duka gani ya suke yana yaki
duwatsun dushen
su ga sai su gani lalle haka aka tabbata mana gani ya suke a wannan lokacin tunda su masu wannan martaba su suna da bisu kuma a yaki su wadanga masu wannan garin su ake sa gaba tare da kakakin nan nan kunne zan za ta taya su ake tura gaba
ana so a yi galaba
a wannan lokaci
to dauko mana bayani cikin martabobin garin na shi wannan rere da an kace da rere isa duci amma babu wanda da izinin shi debo shi kawo shi gida dai
to shi wannan reren sai a ce wani ikon Allah ne tunda ni dai na zaga wuri a cikin Niger ma har kasashen waje na je Mali amma ban taba ganin rere karkashin duci ba yan ba wanga ba kuma shi martaba shi wannan riran lalle ba a ci abai da martaba akwai martaba gare tunda akwai aljannu a karkashin shi ko saman shi ake cewa shi wannan riran tunda a lokacin abinda mun ka sani ba kai hawar riran nan kai kirari baka samu wata matsala ba amma yanzu ne abun
yanzu ana
iya a rukun sanayi mu dai yanzu dai yan gari
kun yana sa sun ce suna hawa bisa ya hanyar ruwa
yanzu ma haka ba su zo su fito da kada da sigari shi
to amma dai bowa gida ita har yanzu ba fara ba
to har yanzu dai ba fara ba ni dai a nan sani dai ni dai ban san ba in dai akwai wani wanda ya jaraba Allah ya gani ko abin ya zama haka nan ni dai a nan sani dai babu wanda ta debo shi
to shi wannan rere an ce idan aka debo shi ana iya hada cikin wata matsala wace irin matsala ce
to ni ban san ba ko wace irin matsala ce amma eh kware tana ta tashi da yanzu a can shekarun ba lalle haka mun ka ji ana gani
kuma tsoron haka ya sa ba a debuwa balle yanzu a san martaba har yanzu akwai ta
kuma yanzu kai babu wanda ke iya sijara ba tunda ana jin tsoron wannan abin
to ana iya shi ran kuna sa mai yalla ko wasu dan su daga tsakuwa kasashen waje don ɗaya gani ne a zaka ji ba
shi ma zakwa har turawa ma suna zuwa wurin su je su yi hotuna su
su koma.
To yanzu in an ka tabka ruwa misali yalla ruwa ba su wuce da reren to ganda gashi karkashin duci ne.
Wannan reren ne an kai ruwa wani iko Allah ne. Yanzu an kai ruwa yau an kai ruwa in ka je za ganin wannan reren yana turo ku. Kuma ba ruwa ba su jika eh ba su jika shi ma. Wannan reren ruwa ba su jika shi.
Ko an yi ruwa bai jika.
Ko an yi ruwa bai jika. Sai dai washi wannan wurin ko an yi ruwa bai jika.
Muna ai musan yalla wannan gari naku akwai wata matsala wadda a gare shi wadda yake son nan da nan hukumomi su a gizo ai maza maza a taimaka muku game da wannan matsala.
To muna da matsala sai mu ce tunda ai shi gari ba cha ba matsala tunda akwai wuraren da ruwan mu na yanzu wadannan muke sha har wurin yuni muna son mu samu furaje kuma wanda eh murzaje
saboda
mutane su samu ruwa tsarkakaffi na sha.
Game da wannan matsalar tarwa da ce rasa mango ke fama da ita wadda hakimin garin ya yi mana bayani na tuntubi Malam Abdul Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda a karkashin hurumin sana wannan garin yake a karkashin da'irar birnin Kwanni domin jin shin hasa yi a magance ma waɗannan jama'a wannan matsala.
Nagode don ka Haruna mun bako da ka bani wannan dama na in yi wa bayani bisa ga matsalar gata ruwa da akwai cirasa mangu. To wannan matsala mun san da ita kuma tunda mun ka zaka mun dauri niyya insha Allah ba cikin bata lokaci ba zamu daidaita wannan matsala tunda sun san da cirasa gune akwai wannan mini addiction do potable babba to bata da girman da za ta gama garin biyu me mun samu cikin program d'urgence za a yi ma cirasa gune babba mini addiction do potable wanda za ta gama cirasa din biyu yanzu haka an yi diyawo din an ba da kudin wannan aiki yanzu jiran ne ake dan kwangila yazo ya wannan aiki za a hada wadannan garuruwa biyu don ka da cirasa guni da cirasa mangu za a hada su sai wannan mini addiction do potable ta hada Lebe village kuma ita wacce in mun sai mu ɗebe wannan mini addiction do potable wanda a gare mu wannan dan karamin shaton
wancan bowl
da an karami wanda akwai cirasa guni sai muna dibe da hannun zana ma wani gari inda muke son mu kai shi da zan tabbatar ban mutanen cirasa insha Allah cikin ƴan kwanakin ga wannan matsalar ruwa zai zama tarihi gare su kuma za mu kula insha Allah.
Masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na da dan gari wanda ni Haruna Mamman Bako na shirya na gabatar daga nan gidan Radio Niya FM dake birnin Kwanni yankin Guriyar Nijar. Kasancewa shirin na zuwa ne a karkashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen radio ka daban-daban kuma daga nan sai in ci muku sai kuma wani shikon idan fa Allah ya so.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Shirin ban sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tsofofin bazana ko tsaba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fata ina tafe dan yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni ko na ce ban gaji ba haka zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa kira sallah na dakata na yo tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.